Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 zamu yi magana ne akan wani nau'in matsanancin damuwa da masu jego kan tsinci kansu a ciki jin kadan bayan sun haihu, wanda ake kira postpartum depression a Turanci.
Ke zarau muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilan sashen Hausa sun samu tattaunawa da likita da masana addini akan wannan batu.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, samu fara ne da jin bayani daga likita wanda wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawa Umar ta tuntuba akan wannan batu.
To sunana Dr. Idris Muhammad Liman, ina aiki a babban asibiti na kasa National Hospital na Abuja.
Akwai abin da ake kira postpartum depression, wato yanayi na damuwan tunani bayan haihuwa ko cinkushewar tunani bayan haihuwa. Shin ko za ka mana ma karin bayani akan a likitance menene postpartum depression?
Postpartum depression ko mu ce damuwan tunani da ya samu maso daga haihuwar mace, kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu barin ciki, shi ne yana nan dai damuwa ne da muke dan fuskanta a likitance idan mata sun haihu. Saboda wannan damuwa yana yi a aukuwa a ɗaya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu, ɗaya zai iya samun wannan postpartum depression din.
Ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cinkushewar tunani bayan mace ta haihu?
Abunda za a iya cewa shine yake kawo masomin shi shine kamar rikitarwa ko rikicewa na sinadarin jikin mace, sinadarin da yake tasowa a cikin kwakwalwar mace, ana ce da wajen hypothalamus pituitary adrenal axis. To kowanne gabobi guda uku nan, guda biyu suna cikin kwakwalwa, wato hypothalamus da pituitary gland. Sai kuma adrenal shi yana can kasa. To akwai sinadarori da Allah ya tsara a jikin dan Adam, yakan tasowa daga na can sama, shine hypothalamus, ya zo yayi aiki akan pituitary, shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin mutum har zuwa wajen da akwai koda, aiki akwai wani gaba kuma kan koda, ana ce da shi adrenals. To wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman, shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan Adam. To idan an samu wannan ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki da kuma haihuwan ciki da kuma sakamakon haihuwan, to mace za ta iya samu wannan ciwon cuɗanyan zuciya ko na tunani.
To likita, menene alamomin wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu?
To na daya dai, kullun tunda muka fara wannan bayani muna cewa bayan haihuwa, bayan haihuwa. To postpartum a turance ko kuma a likitance shine sati shida bayan mace ta haihu. To wannan lokacin shine lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yanda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan, zai iya farawa can baya. To amma saboda yana da alaka da wannan aidar cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa, to koda daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki, to za a ce mace tana da wannan ciwon cuɗanyan tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan mata take, mace matan nan take yanzu, yana da alaka da wannan ciwo din, shine zaka ga mace ba ta da karfi, komai tana nan ragon, ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abincin babu kuzari ko kuma ba ta da, ba za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare, sai dare yayi ko ayi bacci sai ta tashi, ko kuma tana na kwanciya amma bata yi bacci ba har dare ya rage ko kuma har safe. Then za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya, ita tana nan, in tana nan a zaune bata ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ma ukun ba, ko an yi magana da ita, in an jaja ko an tura ta sosai, sai ta kawo magana guda ɗaya biyu, sai ta yi gum kuma a wajen da kowane a cikin gida ana nan ana fara da shaurinsu. Then za ta iya zama mai saurin hushi ko kuma abu kadan sai ka gan ta janye ta yi hushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan hushi din. Dan iri wayannan matan kuma sai su fara tunanin ɗauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu, ko ba sun fada da baki ba, sai to ta yi alaka da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya addasa mutuwansu. Wayannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta kenan a da ba. Bayan haihuwa nan da wata biyu ko uku ne naga ta fara yin wuri wannan ayyuka, to za a iya fitowa a tantibi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa gashi fa bamu gane kan wance kaza ba.
To likita, musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, yaya abin zai iya kaiwa?
Idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, to zai iya komawa da kanshi, amma ba lalle bane, kuma zai iya dada rikicewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya. Saboda haka idan an lura da wannan, mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba, in yesu a ce ma ba abin da yesu yake damunta, komin lafiya lau, ya fi kwanciya hankali ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa. Na da yake nan, na biyu, idan ba dauki mataki ba, to zai dada rikicewa ko kuma abubuwa su janye, idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da adrenal din Allah ya kawo sun saita da kansu kuma, to amma da wuya wannan ya faru, sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba, inda rikikin dan Adam ne, Allah ne yake da komai, sai kuma yanda ya yiwu shi muka gani. To idan an dauki ba dauki mataki ba, za a iya samu ya dada lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zo a gan ta jima kanta ciwo, saboda tana rayuwa ta ishe ta, tana so ta mutu ko ba ta fada ba, to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan matsayin, in ma ba an zo an ta riga ta kashe kanta ba.
Na'am. To likita, yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali?
To babban kula da shi shine yan uwa mu yi la'akari da junanmu, wanda an haifu abinda aka gane ba daidai bane, to to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma in damuwa ne neman yadda za a yi a magani a magance shi. Domin idan an ma fara magani da wuri to sakamakon ya fi kyau ga da ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wance ka san hankalinta ba daidai bane mu fita yanzu, to kaga kila ya yi nisa, to ko an yi maganin sakamakon ba yayi yin kyau sosai ga idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamari ya fara ya dan canza daga yanda take da. Banda wannan sa iya ana da magunguna sha ba zan ambaci sunayen su ba da yake idan dai ya samo asibiti ko doktocin haihuwa obstetricians ire-iren mu ko kuma doktocin psychiatry in waje ne da ake da doktocin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki.
Misali ba a dauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara. Indai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa?
In ba dauki in aka bari ya yi nisa kafin aka soma magani ana iya warkewa. Amma yanda aka bar abun ya yi kamari tukun to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci. Shi yasa na ce mu kula da kanmu da junanmu cewa kai an lewance kaza tunda ta haifu ba iri na da ba. To in ma ba ali ne da ya danganta da iri wannan ciwon tunani ba dan an fito an yi bayani za a iya gaya musu. Da za a ce a ba abun da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sa shi a kan wannan amma ba wai sonta ba ne rashin lafiya ne na zuciya ko na tunanin shi yake damunta. So idan mun kula da juna muka ba juna general care wato wannan kula da juna yana sa sakamakon abun da za a samu idan fara magani yakan fi kyau sosai.
Daga ƙarshe wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa?
To hanyoyi dai da dama. Na ɗaya shi ne a samu yin ciki a cikin ƙoshin lafiya. Bayan an sami ciki a yi kiwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki. Idan an zo haihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a haihuwa asibiti saboda wani sayi abinda ke haddasa wannan zuciya shine wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta haihu kuma da ciwo da komai ko kuma sakamakon haihuwa an yi wahala nakuda har an zo an haihu yaro ya mutu. Kaga duk wayannan abu ne da zai zauna a zuciyar mutum. To iri wayannan idan an yi tsari kiwon lafiyan ciki sosai awon ciki sosai da kuma a haihuwa a asibiti kaga ba za a ma bar a barta cikin nakuda ta sha wahala a karshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu sai ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an santa da ciki an santa haihu babu yaro. To iri wannan damuwan idan an yi antinata zai ragu shi kuwa zai sa tunanin zuci iri wannan da zai kifar da mace cikin wannan damuwa zai ragu.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan
masu sauraron mu har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta tattauna da malamin addinin Krista dangane da matsanancin damuwa da tawakkali.
Sunana Reverend Father Dr. Joshua Rothschild daga Catholic Diocese na Pangshin. Kin san a yadda zamaninmu na yanzu yake, mutum ya shiga cikin damuwa so da yawa kuma yawancin mutane za su ce wai illa wani ne yayi musu magani ko kuma wasu ruhohi ne suna fakonsu kuma kaman aljanu to so da yawa kaman wadanda nakan gani ko kuma su da kansu su kawo kansu neman taimako irin wa'annan shawaran da muke ba su shine da farko da mu yi kokari mu gane irin aikin mutumin inda yake zama ko mai aure ne ko mara aure ne dalili shine muna so mu san tushen shi domin ba mu san tushen mutumin ba bare mu iya san ainihin damuwan ba wata kila wurin aikin shi ne yana da wasu damuwa ko zama sakanin ƴan uwa a gida ko sakanin mata da miji ko sakanin irin hali da ƴaƴa suke ma yara ko kuma ƴaƴa suke yi ma iyaye ko kuma abin da iyaye suke yi ma yara shine yana burgite ma mutum a hankali so mukan ba su shawara mu kuma yi musu counseling domin su nema taimako a asibiti ko kuma waɗanda sun yi karatu ta fannin irin wannan cututtuka da wanda yana birkitar da ma mutum kwakwalwa.
To da yawa idan wato mutane suka shiga irin wannan yanayi sukan gudu zuwa wurin ku ne da ganin cewa za su samu mafita ko kuma za su samu warkaswa. Kana ganin kaman malaman addinai suna taimakawa wato wajen warkas da irin waɗannan yanayi
ba dukansu ba don kinga akwai waɗanda sun gane cewa damuwa ne akwai kuma waɗanda za su ce a'a su wasu ruhohi ne su shiga musu akai to in ya faru haka shine ke gane za a aje su wani lokaci har sati ɗaya sati biyu ana addu'a a cikin addu'an ba a ga wani canzawa ko wani taimako da yana kawo musu ba amma su da kansu da yawa rashin sani ne so ba kowane pastor ko reverend a church ne yakan gane ba shi yasa a yadda muke ciki yanzu akwai mutane da yawa suna tafiya haka da irin wa'annan damuwa domin ba su samu ainihin wanda zai taimake su ba
to amma su malaman addinin nan ko kuma a ce pastoci wani lokaci zaka ga kamar yanda kai bayani za a dauki mutum a aje shi har mako daya mako biyu ana ta mishi addu'an wani lokaci za a samu dan sauki amma daga baya sai ka zo ka ga abun ya sake dawowa kana ga kamar me yake janyo haka ne
to kin san a cikin addu'a ko kuma cikin ba da shawara wani lokaci akwai kalmomi da su pastocin suka yi amfani da shi a turance ya kance za hypnotize nasu wato assurance da ba su tabbaci cewa wannan damuwan in kun yi kaza zai tafi ko kuma wani lokaci akan ba su wasu abubuwa ma har su sha to wani ganye da ruwa da abubuwa daban-daban dai
akwai waɗansu mai ma da ake ce anointing oil
to in kin ga kamar wasu anointing oil din ma da ke sunan da ke kan anointing oil din yakan ba me irin wannan damuwa karfi watakila don ya sa zuciya ya yi amfani da wannan zai taimake shi to da fari ya fara amfani da shi ki gane da gaske zai samu zuciyan shi ya kwanta hankalin shi ya zo wuri daya amma a kwana tashi sai ki ga an koma gidan jiya to
daga ƙarshe idan sun zo yaya kuke ba su wani shawara kuke ba su tunda dai sun tabbatar da cewa idan suka same ka a matsayin pastor ko kuma a matsayin malamin addini suna ga kaman duk wannan damuwan da suke da shi har ma wayansu da yana zama musu kaman hauka zai warware wace shawara kuke ba su
kaman ni kam kamar da na faɗa tun farko sukan zo wurina in wanda zan iya handling ne sai mu yi appointment so biyu uku haka har iyayu na riga na san tushen damuwan shi na kan sa kai sosai don taimaka amma a ƙarshenta muka ba su shawara su nemi inda da su samu taimako.
Ba ta jiyo mana ta bakin malamin addinin Islama akan wannan batu.
Sunana Mustafa Aliyu Gwarando, murshid jama'atu Nasrul Islam karamar hukumar Jos ta Arewa. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba hakika wannan kalma da ake kiranta da tuna da suna depression a turanci, wanda a hausance ake gani kamar damuwa ne yakan haifar da haka. Abinda na fahimta game da wannan kalma shine damuwa ne da yakan samu dan Adam, wanda har yakan kai ga ya burkita lissafin shi da kwakwalwan shi, wanda wani lokaci sai ka ga mutum yana wasu abubuwa ko fisge-fisge haka ko makamacin haka, wani har ta kai ga ya faɗi ma bai san hayyacin da yake ciki ba. To so da yawa wannan abin da yake samun yake kawo irin wannan so da yawa damuwa ne da mutum ya shiga, ko ya rasa wani masoyin shi, ko ya rasa wani dukiyar shi, ko wani abu makamancin haka. To so da yawa wannan shine yake kawo irin waɗannan abubuwa, wanda za a yi ta fama a yi ta fama, amma sai kaga cewa dai mutum dai abun yana tun yana kadan 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 har ya zama cewa ya girma, ya zama cewa ya kai yadda control din shi ma sai zama da damuwa.
A sau da dama akan idan aka ga irin wannan yanayi sai kaga an rikice musamman a gida, sai a danganta shi da aljannu ko iskoki ko kuma wani yanayi, ya kuke ganin hakan?
Gaskiya ne wani lokaci abin yana kama da aljani, amma so da yawa din ba aljani bane, damuwa ne tsagwarar ta take kawo irin waɗannan abubuwa. Domin shi cuta na aljani gaskiya ne a musulunci akwai cuta na jinnu, to amma wani lokaci rashin fahimtarta sai a danganta depression da matsayin cewar tabin jinnu ne. Saboda me? Kwakwalwa idan abu ya yi mata yawa, ya mata yawa, ya mata yawa, to za a kasa samun control a wajen mutum, wanda shi ne wasu suke ganin cewar kamar tabin aljani ne ya samu mutum. Amma shi tabin aljani ai za ka samu cewa lokaci akwai sanda zai tashi, akwai sanda kuma sai a ɗauki lokaci ba a same shi ba. Amma shi wannan depression za ka samu cewar so da yawa sai dai a ce mutum an sa shi ko ya yi bacci ko wani abu makamancin haka, shi ne zai kawo kwakwalwar shi ta samu natsuwa. Shi kwakwalwa ce ake nema ta samu natsuwa, to sannan sai ka ga ya watsake. To amma shi wancan bugun aljani ai kwata-kwata ma mutum baya hayyacin shi, bai san cewa menene yake ba, a wace duniya ma yake shi bai santa ba kwata-kwata. So wannan shi ne bambanci su kenan.
To da yawa ko kuma sau da dama idan aka samu wannan yanayi akan rugo a zo wurin ku musamman malamai saboda neman taimako, me kuke yi musu?
To alal haqiqa na farko dai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a alqur'ani cewa dukkan damuwa in ta kai damuwa to maganin ta Allah. Allah ya ce ku roki addu'a, ku roki Allah, saboda haka shine zai yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa addu'a shine makamin dukkan mu'mini. To saboda haka idan irin waɗannan sun zo sun samu maluma, to abu na farko akan yi musu addu'a da fatan cewar Allah ya dauke musu. To amma yin addu'a fa bai hana kuma a ce a je asibiti, domin dole abinda za a yi dole ne sai an bi matakai, domin akwai abinda ke cewa tsani. Allah shine mai yin komai, tunda ko asibiti kaje Allah ne mai warkar da kai. To amma ba za ka zauna a gida kawai ka nada hannu ka ce Allah warkar da ni ba, a'a, za ka yi addu'a sannan kuma za ka tafi asibiti, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qayyid thumma tawakkal, ka dogara da Allah, kai ka nema wa kanka mafita. sannan ka dogara ga Allah. To saboda idan suka zo abinda muke musu muna musu addu'o'i, idan aka yi addu'a kuma sai a duba a ce musu to wannan ku je wajen likitoci su kuma su bincike ku su gani, su ma in sun duba in nasu ne wanda za su iya yi tunda kamar yadda aka faɗa depression ne, to kaga akwai magunguna, akwai allurai, akwai shawarwari kuma har yanzu da za su bawa mai irin wannan damuwa. To idan sun duba sun ga cewar abun ba bangaren su bane, su ma still za su sake cewa koma wurin malamai su je su yi addu'a domin su ne ake ga suka fi kusa da Allah. Saboda ka a roki Allah sunan suna bada magani nan kuma ana addu'a, to sai ta taru gaba daya, sai ta yi tasiri, sai kaga an samu sauki.
Amma ya kuke fahimtan wato wannan yanayi na depression da kuma yanayi na tabin hankali?
Hakika kamar yadda na faɗa suna da ɗan bambanci, domin shi depression kamar yadda na faɗa dama damuwa ce take kawo shi, ko mutum ya rasa wani masoyin shi, ko kuma ya rasa wani dukiyar shi, ko ya kwallafa rai akwai wani abu da yake so ya sai ya samu, ko na mulki ne, ko na mukami ne, ko wani abu haka, to ya kwallafa rai, to dole zai ta kawo masa damuwoyi, kwakwalwar shi ta yi ta tuna abubuwa da yawa, ya zama cewar ya fita a hayyacin shi, bai iya cin abinci, baya iya bacci, bai da natsuwa, bai da komai. Wannan shine bangaren depression kenan. Shi kuma bangaren jinnu, kamar yadda na faɗa zaki samu cewar shi lokaci lokaci ne yake tasan wa mutum. Wani lokaci idan akwai abin da zai iya cutar da mutum, to jinnu sukan bige shi saboda kar ma ya kai kanshi wannan wajen, balle damuwar ta same shi. Saboda ka sai ya fadi ya zama cewar baya hayyacin shi, sai ki ga wani tamkar ya mutu, wani kuma ya suma ne, sai an samu wani lokaci can ya natsu, ko an yi masa addu'a, wani ayayyafa masa ruwa da makamantansu, to shi sai ya dawo idan jinnu ne. Amma shi wancan kamar yadda na gaya miki shi fa dole addu'a, sa'annan kuma neman magani da ya cire damuwar a zuciyar shi, shine yake kawo ake samun sauki a ciki. Wannan shine bambancin su kenan.
Wani lokaci sai ka ga ana tsangwaman mutum, ko kuma ba a nuna masa kauna a lokacin da yake bukatan wannan kauna, ta yadda har zai dawo da wannan hankalinsa. Ina shawaran ka ga musamman yan uwa, ko da a cikin iyali ne ko kuma iyaye ne, idan suka samu kansu a cikin ko kuma wani wanda yake da irin wannan yanayi.
Alhamdulillah, kamar Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana, ya nuna mana tsarin yanda duk ya kamata mu tafiyar. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mana cewar fiyayyen mutane shine wanda yake taimakon mutane. Kullun dukkan halitta da ka gani gabaki ɗaya, ko da mutum ne ko ba mutum ba, duka Allah ne ya yi shi. Kuma tabbas yana da haƙƙi wanda ya kamata ga 'yan uwa duka su kiyaye masa. So idan mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayi, ba kore shi ake yi ba, a'a ƙoƙari ake yi, domin kai ma gobe baka san me zai iya samun ka ba. Saboda haka idan ka ga mutum ko ka san shi, ba magana family ba ma, ko da ka san shi ne kai ko baka san shi ba, ka zo ka tarar da shi a irin wannan yanayi, to yana da kyau ka tsaya ka tausaya, ko da ba za ka ce masa komai ba dai, ka nuna nai jimaminka da tausayinka a cikin zuciya, ka nuna musu haka kafin ka tashi ka wuce. Idan kuma ya zama dan uwa ne ko within community ne, to abin da ya kamata cewar ai ta taya shi da addu'a, kuma a dinga kokari ana jan hankalin shi, ana rarrashe shi, ana tausaya mishi, ana nuna masa cewa wannan kamar jarrabawa ne, kuma zai wuce with time, komai zai iya wucewa. Saboda haka da wata kila bai da shi, amma yanzu wani dalili ya kawo abin ya same shi, to kuma ya sani cewa a kowane lokaci Allah zai ya dauke masa ya zama cewa ya abunna. So abinda ake so al'umma su dinga yi kenan, a dinga jan irin waɗannan mutane a jiki, ai musu addu'a, kuma a ba su shawarwari, shine abinda ya kamata kenan.
Dama salihi aiki na likitoci, kai ungozo mazan kirowa sosai.
Masu saurari, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da tattarin gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a kasance lafiya.
Sannan mata ba uwa da sai ka ji mata suna ta guda su kuma
roƙa suna kirari mai saba Allah shi wani raya wa amon mai sama Allah shi raya wani wa amon kai cokuga da likita bokan turai a madaniya sosai